This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdulte tare da Aladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin gabatar da shirin na yau Juma'a 5 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga kanin labarai.
Cutar nan da ake kira Zika sai bazuwa take kamar wutar daji a kudanci da tsakiyar kasashen Latin America da ma yankin Caribbean. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce kar jami'an kiwon lafiya su yadda su rika karban gudunmuwan jinin mutanen da suka dawo daga kasashen da cutar ta Zika ta bulla. Kana miliyoyin mata ne yanzu haka ake ci gaba da fuskantar kaciyar da ake yi wa mata fiye da yadda ake musu a da.
Kanin labaran kenan, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura tawaga domin jajantawa waɗanda suka samu mafaka a Dalori bayan kazamin harin da kungiyar Boko Haram ta kai, daga inda wakilinmu Haruna Dauda ya ruwaito cewa.
Wanda muka shiga wannan kauye na Dalori dai, na ga ɗaiɗaikun jama'a wanda dukkanin su na tsugunne ne a gindin bishiya, yayin da kusan dukkanin gidajen da ke wannan kauye sun kasance tamkar kango.
Sai kuma shirye-shiryen zabe a jamhuriyar Niger, inda jami'an tsaro suka wato jami'an gudanar da harkokin zaben suka dakatar da bada katunan zabe jiya. Ko menene dalili?
Abin da ya sa mun ka tsaye da rabon kartukin nan ba don komai ba ne, don mu shirya kartotin mu ne sun shiga cikin juna ne, sai mun ka ce to ya kamata mu delege mu zamana yau kar mu yi aiki mu tsara kartotin namu mai da su far'or.
To sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Cutar nan da ake kira Zika yanzu haka sai bazuwa take kamar wutar daji a kudanci da tsakiyar kasashen Latin America da ma yankin Caribbean. A cewar masana lamarin daban tsoro, domin ko tana nasaba da tauye kwakwalwar jarirai ne. Ana haihuwar jarirai a inda cutar take da kananan kawuna domin kwakwalwar su ta bar aiki. Ba wanda ya san irin halin da waɗannan jarirai da aka haifa suke ciki a wannan yanayi. Kwararru suka ce idan baya ga cewar cutar tana da nasaba da haihuwar jarirai da kananan kai da ba ma za a san yadda kwakwalwar yake aiki ba, an baiwa cutar suna Zika ne domin a dajin Zika da ke kasar Uganda ne aka fara gano ta shekaru da yawa da suka gabata, inda daga nan cutar ta yadu zuwa kudu maso gabashin Asia kafin ta tsallaka zuwa yankin Pacific har ta kai ga kasar Brazil. Cutar Zika dai sabuwa ce fil ga Amurkawa, domin ba su santa ba kuma ba su da kariya game da ita. Sai dai irin sauran da ke yada wannan cutar ta Zika yana bazuwa sosai a kasar Brazil, inda ake da cincirin da mutane. Shi wannan sauran yana rayuwa ne a cikin ruwan datti kuma bai taron karancin ruwan da zai yi kwai a cikinsa, yana cizo ba dare ba rana. Dr. Anthony Fauci, wanda masani ne a cibiyar nazarin cututtuka da yaduwarsu, ya ce ba don haihuwar yaran da ake da kananan kai ba, kuma kwakwalwarsu tana samun matsala da kila ma ba za a lura da cutar ba har ta ci ta kare. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce kar jami'an kiwon lafiya su yadda su rika karban gudunmuwar jinin mutanen da suka dawo daga kasashen da cutar Zika ta bulla. Cutar wadda ke nasaba da cizon sauro ya bazu ne a kasashen yankin Latin America, musamman Brazil. An bayyana cutar dai tana matukar illa ga mata masu juna biyu. Hukumar ta lafiya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa yanzu haka daga cikin watan Oktoba zuwa yanzu an samu masu ɗauke da cutar da su kai har 4,000 a ƙasar Brazil. Sai dai masana sun ce suna mamakin yadda aka yi cutar ba ta bayyana a wasu sassan kasashen yankin na Latin America ba, inda cutar ta yi kamari. Sai dai kasar Spain ta bayyana cewa jiya an samu kwayar cutar a jikin wata mata mai ciki wadda ta tafi Colombia, wannan dai shi ne karo na farko da aka samu cutar a wata kasar Turai. Yanzu haka dai ba magani wannan cutar a duk duniya, sai dai masana ilimin magunguna suna nan suna iya bakin kokarinsu ba dare ba rana domin ganin sun samar da maganin wannan cutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Miliyoyin mata ne da yanzu haka ke ci gaba da huskantar kaciya da ake yi wa mata fiye da yadda ake musu a da. Hukumar kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ita ce ta bayyana hakan. A cikin wani rahoton da hukumar ta fitar ta ce akalla mata da yawan su ya kai miliyan 200 ne suka samu kansu cikin wannan halin. Kuma kusan rabin wannan adadin sun fito ne daga kasashe uku kacal wato Masar, Habasha da Indonesia. Alƙaluman baya-bayan nan ya bayyana cewa kusan 'yan mata da mata miliyan 70 aka kiyasta aka yi wa wannan kaciyar a shekarar 2014 kafin adadin ya haura sa'in da aka samu ƙari da ƙasar Indonesia inda aka hana wannan kaciyar tun a shekarar 2006. Ƙasar Somalia ita ce tafi yawan matan da aka yi wa wannan kaciyar domin an kiyasta kashi 98 na mata da shekarunsu yake tsakanin shekaru 15 zuwa 49 suna da wannan abu a jikinsu. Su ma kasashen Gini, Djibouti da Saliyo adin ya haura yadda aka sani a da. Gaba daya a kasashen duniya inda ake wannan abu, ƴan mata da ke shekaru 14 ko ƙasa da haka an yi wa mata har miliyan 44 wannan kaciyar. Shugaba Barack Obama ya yi alƙawarin taimakawa ƙasar Colombia da kuɗi da kuma sauran abubuwan da zai taimaki gwamnatin ƙasar. Wannan ko ya biyo bayan ganin cewa kasar ta Colombia na matakin ƙarshe ne na tattaunawa da 'yan tawayen kasar da suka kwashe sama da shekaru 50 suna yaƙi da 'yan tawayen. Shugaba Obama ya bayyana wannan taimakon ne jim kaɗan bayan ya gama tattaunawa da shugaban kasar na Colombia, shugaba Juan Manuel Santos, a fadar White House a jiya Alhamis. Ya ce wannan gudunmuwar zai taimakawa kasar ta sake faɗowa bayan ta cimma yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan awaren kasar masu ra'ayin tsaka-tsaki. Yanzu haka dai an kai matakin ƙarshe na tattaunawa tsakanin gwamnatin ƙasar ta Colombia da 'yan tawaye, wanda wannan zai kawo ƙarshen wannan yakin da aka dade ana yi. Abinda fadar White House ta ce tana fata wannan karon kome ya kawo ƙarshe. 'Yan takarar shugaban ƙasa Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat, Hillary Clinton da Bernie Sanders sun yi muhawara mai tsafin gaske a New Hampshire a jiya Alhamis, lokacin kwanaki bayan an yi zaben fidda gwani na farko. A wannan muhawarar Clinton tana biye da Bernie Sanders da kashi 16 bayan ta bashi tazara a Iowa wanda aka yi kwanan nan, yanda tsohon gwamnan jihar Maryland Martin O'Malley ya bayyana janyewa daga takarar ganin cewa bai taɓa komai ba a zaben na Iowa. Wannan zaben dai na Iowa ya fara nuna inda zaben ya sa gaba, abinda ya sa muhawarar ke ƙara zafa inda dukkansu 'yan takarar ke jin cewa shine zai riƙe tutar jam'iyyar. Clinton tana kiran kanta mai ra'ayin ci gaba wadda take.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin bude taskar rahotannin namu a jihar Barnan, Najeriya, inda wata tawaga da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kafa ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin tarayya injiniya Babacik David Lawan ta ziyarci ƙauyen Dolari, inda waɗansu mahara suka kai hari da ya yi sanadiyar kashe mutane da dama da kuma maida garin Kago. Wakilin Haruna Dauda Biyu na da ci gaban rahoton.
Wannan tawaga dai sun zarci wannan ƙauye na Dalori, inda suka gane wa idanun su irin yadda waɗannan mahara suka yi barna da kuma jajantawa al'umman wannan ƙauye kuma yin addu'a da waɗanda suka runnata. Wannan tawaga dai sun hada da minista ma'aikatar ayyuka da lantarki wato Honorable Mustapha Babashehori da harkokin waje wato Hajja Khadija Bukar Abba Ibrahim da kuma ministan kiwon lafiya Dr. Usage Inahere, wanda dukkanin su ƙananan ministoci ne daga waɗannan ma'aikatu. Bayan ziyartar wannan gari ne dai sakataren gwamnatin tarayyan injiniya Babacir David ya ma al'umman wannan gari jawabi kamar haka.
Mu ne shugaban kasa ya ce mu zo mu yi muku jaje. Wanda ya same ku ya same mu duka, kuma Allah ya sa ya taya hakan nan. Ya ce mu karfafa ku mu yi addu'a da ku, wanda kuma Allah ya sa su riga mu gidan gaskiya, Allah ya musu rahama.
Na kuma tambayi Honorable Mustapha Babashehori, wato karamin ministan ayyuka da samar da wutar lantarki, ko ya batun koma 'yan gurin hijira da yanzu haka gwamnati ke kokarin maida su wuraren da suka fito?
Da farko a wannan magana a samu cikakken tsaro, wanda kowa ya sani a abubuwan da gwamnati na ya alkawari zai ne, kuma Allah ya sa an ci nasara sosai yanzu tunda ba yanki ko ƙasa ko na abu na inci ɗaya ne wanda Boko Haram zai ce nashi ne. Kwanciyar hankali zai zama da kaɗan-kaɗan ne, kuma hankalin gwamnati gaba ɗaya ka duba ya koma kan nautis ne.
Ko da muka shiga wannan ƙauye na Dalolide, na ga ɗaiɗaikun jama'a wanda dukkaninsu na tsugunne ne a gindin bishiya, yayin da kusan dukkanin gidajen da ke wannan ƙauye sun kasance tamkar kango. Inda na tambayi wasu mazauna wannan ƙauye game da irin halin da suka shiga tun bayan wannan hari.
Muna cikin matsaya, bamu da abinci,
ba
abinci,
ruwa fa,
ba ruwa, muna gida bishiya.
Gidajen ku fa yanzu
babu iya cin na gaba daya.
Duk an kona?
An kona duka, tsoron mu kenan, waɗansu duk sun mutu.
Ya kuke rayuwa yanzu to?
Ga zama mu kenan, ba sutura, ba abinci, ba ɗaki. Tun ya kuna, ba mu sa komai a bakin mu ba.
Kwana nawa kenan yau?
Eh, kwana huɗu ne. Mun gane abu su haka yau shawa, ko mai na mutane ne aka dala mu. Ba mu sani ba.
Ku ba shigo garin ku da abincin ba?
An shiga. To mu waɗansu ba mu da karfi ina za mu samu.
Ni ne Ali Jibril. Na zo garin nan yau shekara biyu ya kai. To yau kuma an kone mu ba inda kuma za mu je. Muna zaune muna jira abinda Allah ya yi.
To gidanka ba fa?
Ku komi da komi duk an kone, ga wannan shine gidana. Wajen tiri room nan shine gidana an kone. Wannan ma gidan mama na an kone gaba daya. Rigana na a jiki na wannan ma sai ga cigo rigar ya waye abokani na ya bani na sa.
Kun ci abinci?
Ba mu ci abinci ba. Yanzu muna zaune yau kwana hudu wannan ko ruwan sha hakan ma tarzan ne muna sha.
Shekaran ka nawa?
Na ban zai shekara na ba.
Amma kai ma dan gari nan ne?
Eh, ni dan gari nan.
Aiki, akwai babanka nan?
Eh, an kashe mu.
An kashe babanka?
Ran da suko da wannan. An kashe shi.
Babanka da waye aka kashe a cikin gidanku?
Da wani karami yarinya.
To abinci fa kun samu kun ci tun rana?
Eh, mun samu.
Wadannan abokanka ne ko kuma yan uwanka ne?
Yan uwana ne.
Wannan tawaga dai sun ziyarci asibitocin da ke cikin garin Maiduguri, wanda suka hada da asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri da kuma asibitin ƙwararru, don jajantawa mutanen da wannan ibtila'i ya shafa. Sai dai babu wani tallafi ko kuma alƙawari da wannan tawaga suka yi wa waɗanda wannan ibtila'i ya shafa na baya-bayan nan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wale kyauta daga harkokin tsaro a Najeriya, kuma sai siyasa a jamhuriyar Niger, inda ake shirye-shiryen zaɓe babu kama hannun yaro. A ci gaba da gabatar muku da 'yan takara da kuma inda suka dosa a harkokin siyasa. Yau muna tare da
Kasim Mukhtar. Ni ne sunana Mukhtar, sunan mahina Kasim, kuma an aihe ne a nan Maraɗi, wata unguwa da ake ce ma Buzu dan Zambadi, a 1978. Din na kesta shekaru na 37, na ta sama 38.
Sai ga ka matashi ka tsunduma cikin harkokin siyasa, me yasa?
Asali tun daga kamar gwagwarmaya irin ta jagoranci da muke yi a makarantu tun college da jami'a, abinda kuma shi ma ya sa ni cikin su irin matsaloli ne. An ɗauke mu daga nan Maraɗi, an kai mu makaranta a jihar da Magaran, dan alawus da ake ba mu na jika 18 da wata 3. To sai ba mu samu sunan mu ciki ba. To nan da shi ne harkon abubuwa duka wanda suka yi ta tahiya. Lokacin da na dawo daga Abrikos, na tsunduma bisa kan kamar gwagwarmaya ta kare haƙƙin ɗan adam, kamar wani littafi da na rubuta wanda rishin bani da halin da za a wallafa shi ya sa kamar na shiga kokowa ta ganin irin abubuwan da nake tunani ta hanya ƙungiyar nan kare haƙƙin ɗan adam, wadda a lokacin nake maka musamman suna inganci. Ta wannan hanya ce wa Allah ya sa shugaban ƙasa na Muhammadu Tanja ya nura da ni, ya yi mani minista na sadarwa kuma kakakin gwamnati. Bayan juyin mulki na yi tunanin kamar to yanzu ai ya zama wajibi in ci gaba da kokowa ta siyasa. Na shiga cikin kamar wata jam'iyya wadda Allah ya sa ta hanyar wannan jam'iyya ko Allah ya sa aka zaɓe ni babban magajin gari. To daga haka dai ana tahiya Allah ya kawo su jarabawa.
A cikin tsarin siyasar safiyar inganci, President Kasim Mukhtar ya ce duka ɗan Nijar sai ya gani a ƙasa insha Allah idan ya ci mulki.
Ƙasa ce wadda komai ana buƙata, babban abin da ake buƙata haɗin kan al'umma. Wannan abu ne wanda yake da muhimmanci.
To kamar yadda dai kuka ji Kasim Mukhtar a hirarsu da Haruna Mamman Bako, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'ana Washington na cewa 2 ko kuma dai ladan 12 da kwata na asuba. Idan kuka biyo mashirinmu na hantsi za ku ji wata yarjejeniya da Major Hamza Al-Mustafa ya sa hannu da Jami'ar Abuja ta kafa wata jami'ar harkokin tsaro. Za ku kuma ji inda ra'ayoyi suka bambanta kan shawarar kafa dokar hada jihohi da kuma rahoto da muka ba ku dandano kan shirye-shiryen zabe a Jamhuriyar Niger. Amma duka sai kun kasance tare da mu a shirinmu na hantsi yanzu dai ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Bullar annobar zazzabin Ebola a shekara ta 2015 ita ce bullar annobar cuta mafi girma da aka taba gani a tarihi, domin kuwa an samu bullarta a kimamin kasashen Afirka guda hudu. Ebola ta kashe fiye da mutane 8,000 a kasashen Saliyo da Liberia da kuma Gini. Haka kuma kungiyar lafiya ta duniya ta ce fiye da mutane 20,000 ne suka kamu da cutar a waɗannan kasashe. A lokacin da aka samu bullar annobar, filin lafiya uwar jiki ya gabatar da shirye-shirye akan hanyoyin rigakafi, kuma wannan na ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar akan bullar wannan cuta ta Ebola. To kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba, zazzabin Ebola tana ci gaba da yin barna, domin ya zuwa yanzu ta kashe kusan mutane 900. Har ma ta kai jallin da kasar Saudi Arabia ta hana musulmi daga kasashen Gini da Saliyo da kuma Liberia zuwa aikin hajjin bana. Gashi kuma a Najeriya, dan kasar Liberia nan da ya shigo kasar da cutar ta kuma kashe shi ya yada ta, domin kuwa likitar da ta yi jinyar sa ta kamu da cutar. Ana kuma bayyana tsoron cewa akwai wasu mutanen da suka shiga jirgin saman da shi dan kasar Liberia ya shigo, kila su ma sun harbu da kwayar cutar ta Ebola. A saboda na sake gayyato mana Dr. Munir Mustafa, kwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa a tsakanin jama'a, wanda yake nazari mai zurfi akan irin waɗannan cututtukan a Jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka. Ko da yake kwanaki mun bayyana muku yadda ake kamuwa da Ebola da hanyoyin rigakafi, na nemi Dr. Munir Mustafa da ya sake bayyana mana yadda ake kamuwa da wannan cuta da ke nema zama karan tsaye.
A takaice, cutar Ebola ana yaduwa ne ko ta mutum ya dauka daga namun dawa ko kuma daga wani dan adam da yake da cutar. Wato mu kamar mu a Najeriya, yawanci wanda suka zo da cutar kin ga daga wata kasar suka zo, saboda haka ma duk dai wanda suka kamu da ita daga wani ne, kuma wanda suka fi kamuwa da ita shine masu jinyar mara lafiya wanda yake kwama da wannan cutar, ko kuma wani wanda ya zauna da kusa da wanda cutar yake fama da wannan cuta.
To likita, bari mu fahimce ka, tunda an ce wannan cuta sai ka kusanci wanda ya kamu da cutar zaka kamu da ita. To ka san yanayin yanda ake zama a jirgin sama. Misali a ce duk mutanen da ke cikin jirgin sama na akwai yiwuwar za su kamu da cutar?
Idan har mutum yana akwai wanda yake da wannan cutar, kuma tunda kin san alamominta sun hada da kamar harawa ko amai da gudawa, misali idan shi kamar wanda ya shiga wannan da wannan cutar jirgi, ko misali ya shiga ya amfani da wannan bandaki a jirgin, wani ya shiga zai iya dauka, ko kuma in ya bata wani abu ko kujerarsa wani ya taba ko ya zauna kusa da shi, kam zai iya dauka. Akwai hanyoyi da dama gaskiya kamar a jirgi da za a iya dauka.
To kamar mota, fatan da mutanen mu na yawan tafiye-tafiye a mota.
Shi ma gaskiya, wato ita wannan cuta wani abu abin nan shi ne, duk wanda cutar ba ta bayyana ba, bai zama cewa ba ta kai matakin ya yi wannan harawa ko amai ko gudawa ba. To ba ta yi ƙarfin da zai sawa wani ba. Saboda haka duk wanda ya ci harkokinsa ya aka ga da alamar cikakkiyar lafiya, to ko da ya ɗauko ta a wani waje, to shi ba zai iya sawa wani ba. Saboda haka a mota, idan ana da alamar wanda yake da rashin lafiya, kaga sai ya dakatar da tafiyarsa ya je asibiti a duba shi. Su ma kuma wanda za su shiga mota, su kaga da alamar wanda yake aka mara lafiya, shi ma sai a da ya bashi shawarar ya je asibiti kan yi wannan tafiya. Amma an ka shiga mota, kowa da yake cikin mota ba wanda ya ke fama da waɗannan alamu na cutar, to insha Allah dai ba asaran mutum zai ɗauka haka.
To muhimmin abu dai alamomin wannan cuta take.
Alamomin ta na farko gaskiya tana farawa ne kamar dai mashashara da aka sani, zazzafin zazzabi mai zafi wa kasala, harau, daga baya sai mutum ya fara harauwa, ya fara gudawa, daga baya kuma sai ya zama cewa da aman da gudawa haka duk jini yana ana ganin jini a cikinsu. Daga baya mutum ya riga habu har yawanci tana ma wanda ma an abu ya zo da ajali sai jini ya ta zuba ta waɗannan kafofi har rage halinsa.
To ya mutane za su kare kansu? Misali a ce kana zaune kusa da wani sai kaga ya fara harasuwa.
So gaskiya duk wanda ya fara alamu musamman garuruwan da wannan cutar ta kai, kamar garuruwan mu a nan gida Najeriya ko sauran yammacin Afirka, in dai ba ya zama tilas ba kai ne dolan wanda zai kula da wannan mutum ko kai ne zaka dauke shi ka kai shi asibiti, to gaskiya mu a nisanci kusanta da wannan. Idan wani dan uwa ne an san dai akwai lada na ziyara mara lafiya, to amma a irin wannan hali in mutum yana harawa ko yana gudawa sai ka zauna gida ka masa addu'a. In ma da wani sai ya zama mutum ɗaya wanda ya zama tilas na shi dole shi zai kula da shi, sai ya kula da shi kuma shi wannan mutum ɗayan ya kiyaye tsafta, ya kai wannan ɗan uwan nasa asibiti a gwada, idan an tabbatar ba na cuta ba ce alhamdulillahi.
To abinda nake so likita ka mana bayani, misalin kana da wani naka na kusa da kai wanda ya zama dole kai zaka kula da shi kafin ka je asibiti din nan, koko kafin ka kai shi asibitin nan, waɗannan matakai zaka ɗauka na dai ka ƙoƙarin kare kanka?
To na farko shine duk abinda jinin wannan mara lafiya ko harawar shi ya taba, ba a so ka taba shi da hannunka, inda halin da mutum zai samu safi hannu irin ta asibiti, to in babu ko leda ce mutum ya sa ya wanke kafin ka in kai kula da wannan mara lafiya, kafin kai wasu harkoki ka wanke hannunka da sabulu duk inda wannan ko banɗaki ne ko abin nan mutum ya shiga, kafin a kai shi asibiti a wanke wannan waje da sabulu, kuma ka a bari wanda ba shi da alamun wannan cutar ya shiga wani wajen, kaga sai ya zama an keɓance wa mutum bayan gidansa, bai zama kad a dai takaita ta'ammalin da zai da sauran jama'a har sai an tabbatar da cewa wannan cuta ita ce ko ba ita ba ce.
To kuma ma in aka ga haka din ya kamata duk wanda ma suke kusa da wannan mutumin ko da ba su da alamun su je a gwada su, ko abin zai daidaita
maka? Kwarai da gaske, dama shi mai alamun za a fara gwadawa sannan sai kuma a gwada duk na kusa da wannan mara lafiya, gwada wanda yake jinyarsa da kuma sauran iyalai da jama'a da suke kusa da mutum. In akwai buƙatar gwamnatocin mu su ma a nan su shigo kenan, su samar da kayan bincike da bayanai da asibitoci da za a yi wannan gwaje-gwaje cikin sauki.
Tunai an yi bayanin cewa gwamnatoci sun fara ɗaukan matakai, sun kafa wuraren bincike da sauransu, kuma sun dukufa wajen wayarwa da jama'a kai.
To alhamdulillah.
To misali a ce yanzu ya zama na cewa wannan al'amari ya zo da ƙarar kwana.
Na'am.
Me wannan wanda ya kamu da wannan cuta sai ya rasu, wanda za su yi kaman wankan gawa an musulmi ne ko kuma yanda su Christian suke, yaya kamata a yi wannan abu?
Gaskiya idan mutum ya je asibiti aka tabbatar da wannan cutar ko kuma ana zargin ita ce da alamunta mutum ya cika, to gaskiya kafin a ce za a yi wankan gawa ko kafin a karɓi gawan nan, ya kamata su ɗan uwan wannan mamaci ko kuma malamai ko limamai da za su yi wannan hidima ta mamaci gaskiya su nemi cikakken bayani daga likitocin da suke lura da wannan mara lafiya kan me ya kamata su yi. Kar a je garin abin nan kuma ya zama an ƙara samun yaduwar wannan cutar ba, wai a ce kada a yi ba, amma da akwai buƙatar da malaman addini da su ɗan uwan mamaci da likitoci su ƙara wa juna yaya za a yi, in wankan gawan ne ya za a yi ba tare da an shiga haɗari ba, in kuma da yanda za wata mafita, kin ga malamai ne ya kamata su shigo kuma su ba da bayani a wannan. So akwai buƙatar likitoci da malamai su ƙara juna sani gaskiya a wannan bangare.
To masu iya magana dai sun ce idan kunne ya je aka ce jiki ya tsira, gyara kayanka kuma bai zama sauke maraba ba. To na Dr. Munir, mun gode da wannan bayani.
To Allah ya ƙara kiyaye mu.
Amin, amin. Haka ne, wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke tuna baya yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daya daga cikin cututtukan da aka faye kamuwa da ita shine ciwon hawan jini, cutar da ba ta da wata alama takamamme, kamar yadda likitoci ke bayani. Mun sha yin shiri akan wannan cuta. Daya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar shine inda Dr. Ladan ya yi bayani akan alamominta kamar haka.
Illar ciwon hawan jini ba shi da wani alama hajiya.
To.
Sai dai abin ya kai illa inda ya kai.
Wato sai abin ya yi tsanani.
Eh, tsanani. Saboda haka inda kana ciwon hawan jini alamar da za ka gani sai kawai inda kwana kawai sai ga ko mutum ya kodar mutum ta daina aiki ko kuma ka ga mutum kawai haka ya wadi.
To a saboda haka likita mutum ya rika zuwa asibiti ana duba shi akai-akai irin koda lafiyar ka kallo ka je a bincike ka yana da amfani kenan.
Eh, ko lokaci ko mu ma nan kasaje kamar ni ma ai kowane shekara ko wani wata shi da nakan je a dudduba komai. Ya kama ko kuma inda mutum ma yana dan hanya ko yana dan da hali akwai ai abubuwan da ake sayan wadansu na'urori wanda mutum kansa zai sa hannunsa sai ya rika gwada hawan yanda jinin mutum yake.
Wato mutum zai iya yi da kansa a gida.
Ya kamata inda mutum yana tsammani yana ya kamata ko kuma ya rinka zuwa likita su kowane lokaci ana gwada shi. Domin wannan in ba a gwada shi ba za ka san abin da ke faruwa ba. Sai kawai ka ga mutum shi yasa wani lokaci waɗansu mutane kamar irin ciwon inna ɗin da ai in tai tsanani ne take kawo wannan ai.
To Allah ya sauke.
Amin.
Abin da ya sauka kenan a wannan filin sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Cutar nan da ake kira Zika yanzu haka sai bazuwa take yi kamar rotan daji a kudanci da tsakiyar kasashen Latin America da ma yankin Caribbean. A cewar masana, lamarin daban tsoro domin ko tana da nasaba da tauyewar kwakwalwar jarirai. Ana haihuwan jariran ne inda cutar take da kananan kawuna domin kwakwalwarsu ta bar aiki. Ba wanda ya san irin halin da waɗannan jarirai da aka haifa cikin suke shiga ciki. Kwaro suna cewa idan baya ga cutar tana da nasaba da haihuwar jarirai da kananan kai da ba a saba gani ba wanda yake hana kwakwalwarsu aiki yadda ya kamata. To da cutar ma za a bambance ta ko kuma za ta zama wani babban barazana ba. An baiwa cutar suna Zika ne domin a dajin Zika ne na ƙasar Uganda aka fara gano ta shekaru da yawa da suka gabata. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce kar jami'an kiwon lafiya su yarda su rika karɓan gudunmuwar jinin mutanen da suka dawo daga ƙasashen da cutar Zika ta bulla. Cutar wadda ke nasaba da cizon sauro ya bazu ne a ƙasashen da ke yankin Latin America.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Pina Omotola a nan jihar Maryland domin rasuwar yayanta Saje Yakubu Usman da aka fi sani da Baba Peyton wanda ya rasu jiya a Kaduna bayan gajeren jinya. Za kuma a yi addu'o'in jana'izarsa ranar Lahadi a majami'ar Ekuwa unguwar Matari sabon tasha Kaduna da karfe 2 na rana. Allah ya ba dangi jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Muna kuma taya Aliyu Muhammad Tukur murna aurensa da Hafsat Muhammad Gurin a Damaturu jihar Yobe da karfe 2 na rana bayan sallar Juma'a. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni. Sai kuma injiniyanmu na yau John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.